الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 21 رمضان hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1442 da 43 wanda yayi daidai da 22 ga watan April shekara ta 2022 miladiya. Muna cikin tafsiri na suratul Kahf. Yau zamu tashi muna cikin tafsiri na suratul Kahf a wannan masallaci mai tarin albarka wanda ya fi shahara da masallacin barigayi malam bako. Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama. Yau za mu tashi aya ta 16.
A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفِقًا.
كافٌ مبارك فسر ga tambayoyi kamar haka. Assalamu alaikum. Allah ya ƙara wa malam daukaka da ilimi, amin summa amin. Bayan haka malam, ina fama da wata rashin lafiya shekara da shekaru. Ina roƙon malam da ƴan uwa musulmi addu'a, Allah ya yaye mu. To Allah ta'ala kuke roƙo, Allah ta'ala ya yaye maka ya kuma biya maka buƙata duniya da lahira. Kuma wannan duk mutanen da suke da lalura irin nashi ko lalura da yafi nashi, Allah ta'ala muke roƙo ya yaye musu wannan musiba din, kuma ya biya musu buƙata. Sannan Allah ya ƙara wa malam daraja da ɗaukaka da hakuri. Malam ga tambaya. Malam, naga annabi Musa ya tsaya a gaban Fir'auna yana gaya masa gaskiya. Waɗannan samari ashabul Kahf sun tsaya a gaban sarki daga yanu suna gaya masa gaskiya, kuma an ce ba a inkari ga shugabanni a bayyane. Yaya al'amarin yake? Ina gaishe ka. To kun ji tambayan da bawan Allah ya yi? Tambaya ne mai gayan muhimmanci. An gane wannan ai cewa ya ga, wato mun ce a cikin aƙida da kuma manhaji na ainihin salafiya, baya halatta a ringa yin inkari ga shugaba a bayyane. To amma kuma gashi annabi Musa alayhi salam ya zo gaban Fir'auna ya masa inkari a bayyane. Sa'annan kuma ga waɗannan samari ashabul Kahf sun zo gaban sarki daga yanu sun fito ƙaro-ƙaro sun masa inkari a bayyane. To yanzu me za a ce game da wannan? To a nan wajen malamai suna cewa li kulli hukumin istisna, kowane hukunci yana da togiya. Akwai lokacin da yake halatta mutum ya yi inkari ga shugaba a bayyane. A malamai bayan bibiyar nassosi sun fitar da hukunci kamar haka. Malamai bayan sun bibiyi nassosi sun fitar da hukunci kamar haka, cewa asali shine a yi nasiha ga shugaba a ɓoye. Asali shine a yi nasiha ga shugaba mai a ɓoye, saboda hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man arada an yansaha li sultanin fala yubdihi alaniya. Duk wanda yake so ya yi nasiha ga ma'abocin sarauta, kada ya bayyana da nasiha a fili, walakin ya akuzu biyadihi fa yaqulu bihi, sai dai ya kama hannun shugaban ya kadaita da shi. Fa in qabila minhu fa zaka, idan shugaban ya karbi wannan nasiha to haka ake so wa illa idan shugaban bai karba ba kana qad abdallazi kana alai to ya kasance shi ya isar da sakon da ke kansa to kaga doran wannan hadisi hadisi ne ingantacce malamai ufas manya manya sun inganta wannan hadisi zamu ga akwai imamu shaukani Allah ya masa rahama sannan shuaibu an-na'ut sannan al-allama nasiruddin al-albani da sauran malamai na hadisi masu yawa sun inganta wannan hadisi sannan wannan hadisi kuma ya dace da aiki na salaf cewa asali ga inkari ga shugaba ana yin shi ne a koye an gane ko to ina ganin ya kamata mu dan kawo wasu asarai da suke ainihin karfafa wannan al'amari misali a daga cikin wayannan asarai da zamu kawo kafin mu koma zuwa ga magana na biyu cewa asali ga shugaba ana so in za a mai nasiha nasihan ya zama to a koye bayan mun kawo wannan hadisi sannan kuma akwai Abdullah akwai hadisin Abdullah ibn Ukaym radiyallahu anhu wanda an karbo daga Hilal bin Abi Humay yana cewa naji Abdullah ibn Abi Humay yana Abdullah ibn Ukaym yana cewa la uinu ala dami khalifatin abadan wato wannan sahabi mai daraja yana cewa bazan kara taimakawa akan zubar da jinin wani shugaba ba har abada na riga nayi wani kuskure na sanya an zubar da jinin wani shugaba to daga yau bazan kara yin kuskure har in janyo a zubar da jinin wani shugaba ba har abada inji wannan sahabi bayan Usman wato shi yana ganin yana da hannu akan zubar da jinin Usman ina ba san gane wannan magana kaga wannan magana babba ne ko yace bazan kara taimakawa akan zubar da jinin wani khalifa ba har abada bayan Usman shine sai aka ce masa ya aba ma'abad aw anta ala damihi ya kai baban ma'abad shin dama ka taimaka wajen zubar da jinin Usman sai ce fa yaqulu sai ce inni a'uddu zikra masawihi aw nan ala damihi yace ni ina lissafa ambaton kurakuran shugaba kamar taimakawa ne kan zubar da jininsa ku fahimci wannan ai wato idan ka hau kan munbari kana ta faɗin kurakuran shugaba ya yi laifi kaza laifi kaza kana buɗe kofa ne na zubar da jininsa to saboda haka shi ya taimaka wajen zubar da jinin Usman ta hanyar faɗin kurakuransa a kan munbari ko kurakuransa a wajen karatu ko kurakuransa a wajen wa'azi ce to daga yanzu ba zai ƙara aikata haka ba in zai yi nasiha ga wani shugaba ba zai ƙara zuwa yayi yana daga murya ko kuma yazo wajen wa'azi yana tona asirin shugaba yana faɗin kurakuran shi ba wannan Imam al-Bukhari ya fitar da wannan a cikin At-Tarikhul Kabir mujalladi na 7 shafi na 18 sannan kuma Ibn Sa'ad ya fitar a cikin littafin sa At-Tabaqat mujalladi na 6 shafi na 115 da Ibn Abi Shayba a cikin littafin sa Al-Musannaf shi ma mujalladi na 12 shafi na 45 da dai sauran malamai a sakace ne wannan asari ya inganta sannan kuma an karbo daga Usama dan Zaid radiyallahu anhu yana cewa ila lahu an ce ma Usama ala tadkhulu ala Usman litukallimahu shin ba za ka shiga wajen Usman ba dan kai magana da shi kan kurakuransa sarkin musulmi fa Usman yayi kurakure da yawa ya kamata ka shiga wajen Usman dan mu je mu yi masa nasiha fa kala sai Usama yace radiyallahu anhu atarauna anni la ukallimuhu illa asma'akum ko illa usmi'ukum atarauna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum shin kuna ganin wai in zan yi nasiha da shugaba sai na ji yadda ku in zan kira sa in nuna mai kurakuransa dole sai na yi a gaban ku sai na ji yadda ku wallahi laqad kallamtuhu fi ma baini wa bainahu yace na rantsa da Allah haƙiƙa na yi mashi magana na mai nasiha tsakani na da shi ma duna an aftaha amran yace ba tare da na buɗe wani ƙofa na wani al'amari ba an gane na mishi nasiha koyi tsakani na da shi ba na so in buɗe wani ƙofa na sharri la uhibbu an akuna awwala man fatahu, bana so in zamanto farkon wanda zai bude wannan kofa din. Wani kofa yake jin tsoro ya bude? Ha? Yana jin tsoron ya bude kofa ne yin nasiha ga shugaba kan munbari, ko yin nasiha ga shugaba a wajen karatu, ko yin nasiha ga shugaba a wajen wa'azi, ya bude kofa har ya janyo zubar da jinin shugaba din. Kunga wannan shine abinda babban sahabi Usama bin Zaid ya faɗa. Yana jin tsoro kada ya bude kofa na sharri ga inkari ga shugaba a bayyane. Sannan Ibn Hajar al-Asqalani a lokacin da yake fassara wannan hadisi yace cewa dinnan bana so in bude wani kofa, sai ce yani la ukallimuhu illa ma'a mura'atil maslaha, ba zan yi ma shugaba Usman magana ba sai tare da lura da maslaha, bi kalamin la yuhiju bihi fitna, ko kuma la yuhiju da wata magana wanda fitina ba za ta motsa ba. An gane ina so mai magana ne da wata magana wanda ba ta motsar da fitina. Wannan sharhin sahih al-Bukhari Ibn Hajar ya faɗi wannan a mujalladi na 13 shafi na 50. Sannan Ibn Hajar ya ƙara faɗa dai har ila yau, ai kallamtuhu fiha, ai kallamtuhu fima ashartu, ai na yi masa magana cikin abin da kuka yi ishara ilaihi, lakin ala sabilil maslaha wal adab, sai dai na yi ma shugaba Usman nasiha kan hanyar maslaha da kuma ladabi, fisir na mai nasiha ne fisirri a ɓoye, bi gairi an ya kuna fi kalami ma yusiru fitna aw nahawa, ba tare da wato ya kasance cikin magana na ba abinda zai motsar da fitina ko waninsa. Kenan asali yin nasiha ga shugaba a bayyane yakan motsar da me? Yakan motsar da fitina. Sannan Al-Qadi Iyad Al-Maliki Allah ya masa rahama yana cewa ƙarƙashin wannan hadisi, muradu Usama, abinda Usama ke nufi, Allah ya saha babal mujahara bin nakir, baya so ya bude kofan bayyanar da inkari da shugaba, baya so ya bude kofan bayyanar da inkari ga shugaba in yayi laifi a fili. Babul mujahara bin nakir alal imam, sai ce mai lima yuksha min aqibati zalik, saboda abinda ake tsoro na ƙarshen wannan al'amari. Kenan yin inkari ga shugaba a bayyane yana haifar da wani mummunan ƙarshe, fa zalika ajdaru bil qawl, wannan shine abinda yafi cancanta a faɗa. An gane wannan ayi mu duba cikin Fathul Bari na Ibn Hajar har ila yau. Sannan Ash-Shaykh al-Albani Allah ya masa rahama yana cewa dangane da wannan hadisin dai na Usama, yace fi hadisi Usama yani al-mujahara bil inkar ala al-umara fil mala'i la yajuz, yace ma'ana bayyanar da inkari ga shugabanni a cikin taron jama'a baya halatta, li'anna al-inkar jiharan ma yukhsha aqibatu, domin yin inkari a bayyane al'amari ne wanda ana jin tsoron ƙarshen sa, kamar tufika fil inkari ala Usman, kamar yadda aka yi ittifaki wajen inkari ga Usman. Usman mutane da yawa sun fito sun masa inkari a gaban gamagarin mutane, wanda daga baya gamagarin mutane mutanen gari suka fito ta ko ina, daga Misra, daga Iraki, daga Iran, daga wurare da dama suka fito suka kewaye gidan Usman bin Affan radiyallahu anhu har ya zamanto sun kashe shi. Sun kashe shi ba akan haƙƙinsa ba, kuma wannan ya faru ne saboda inkarin da mutane suka yi wa Usman a bayyane kan wasu abu da suke zarginsa wanda suna ganin kuskure ne ba tare da sun san gaskiyar al'amari ba. Na ba ta gane wannan, mu duba cikin Ta'liqul Albani ala Muktasar Sahih a Sahih Muslim. Albani ya yi wannan magana, sannan akwai irin wannan fatawowi, Ibn Usaymin ya yi wannan magana, Ibn Baz ya yi irin wannan magana, Fauzan ya yi wannan magana, Imam Nawawi ya yi wannan magana. Daga cikin maganar Nawawi Allah ya masa rahama yana cewa fihi ta'adduf ma'al kibar, a cikin wannan hadisi akwai ladabi wajen yin nasiha tare da manya, in zaka yi manya nasiha akwai ladabi wajen yin nasiha, wa annahum yusarun, cewa su manya ana yi musu sirri in zai masa nasiha ba a bayyana da shi ana boyewa ne bima kana min babil tazkir ana boyewa abinda ya kasance babin tunatarwa lahum wa tambihi da didde tambihi a gare su da makamancin sa wala yujaharuna ba a bayyana da shi fa kad yakunu fil mujahara bihi mafsada zai iya yiwa a wajen bayyana da wannan kurakuran shugabanni akan samu barna wanda zai janyo zubar da jini mu duba sharhi na Imam Nawawi tare da Sahih Muslim mujalladi na 7 shafi na 149 sannan akwai asari na Ziyad bin al-Qusay al-Adawi yana cewa kuntu ma Abi Bakar na kasance tare da Abu Bakar al-Ansari radiyallahu anhu a tata minbari Ibn Amir muna karkashin minbarin shugaba Ibn Amir wa huwa yaqdu shi wannan shugaba Ibn Amir gwamna ne a so da shi wannan Ibn Amir gwamna ne wato yana hudba akan minbari wa alaihi siyabur riqaq alhali ya sanya tufafi sharashara gwamna ne bana al'umma gwamnan musulmi amma ya sanya tufafi sharashara wanda tufafi sharashara haramun ne ga a musulunci mutum ya sanya irin wannan tufafi a lokacin nan shine bakala sai Abu Bilal yake cewa unzuru ila amirina yalbasu thiyabal fusaq yace kalli shugaban musulmi yana sanya kayan fasikai a lokacin nan sai sahabun manzon Allah yayi wuf sai Abu Bakar al-Ansari yayi wuf yace uskut yi shiru yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ahana sultanallahi fil ardi ahanahu Allah duk wanda ya wulakanta sarki wanda Allah ya nada a doran kasa shi ma Allah zai wulakanta shi duk da cewa sarki yayi kuskure to ba daidai bane ka daga murya a gaban jama'a kace wai kalli sarkin musulmi kalli shugaban mu yana sanya kayan fasikai ka daga murya an gane irin galiban abinda ƴan uwa suke yi yanzu akan munbari wani zai hawo kan munbari ya daga murya ya kai shugabawa da kai azzalimi ne kaji tsoron Allah shugaban yana asoro shi kuma yana nan tudun wada yana wa'azi kuma yana kiran wannan nasiha ga shugaba wanda da za a yi irin wannan nasiha gare shi shi wannan malami da zan daga murya yace malam wani azzalimi ne kai wannan wa'azi kai bid'a zai ji dadi da ka ji ya mai mun da martani zai ce na wulakanta shi akan munbari na yanzu in yayi magana ce to malam wani yayi nasiha ran akan munbari jahilci ne nasihan shi wawanci ne yaji tsoron Allah ko Allah ya wulakanta shi shi tsakani da Allah ka dauka kai na gaya mu wannan magana zaka ji dadi to irin wannan sai wani ya hauka munbari yana fada ga shugabanni yana gan daidai yake fada an gane wannan ko abinda baka so kai kanka ba zaka ji dadi a fada maka ba to kada kai kun gane nan babu wanda ya hana ayi nasiha ga shugabanni amma musulunci ya kawo yanda ake yi yawa in zaka yi nasiha same shi kai da shi ka mai nasiha in ba zai yiwu ba ka samu wanda ya san shi in ba zai yiwu ba to akwai yanda zaka yi in har zaka iya zuwa Allah ya hada ka da shi zamu yi wannan bayani in har Allah ya hada ka da shi kai ana gama da shi ga ka kai da shi an gane wannan ko to sannan akwai hadisin Sa'id ibn Jamhan shi ma yana cewa ataitu Abdullahi ibn Abi Aufa yace naje wajen babban sahabi Abdullahi dan Abi Aufa inji Sa'id ibn Jamhan wa huwa mahjubul basar lokacin ya makance shi sahabin ya irin tsufan na hayya makance fa sallamtu alaihi sai nayi sallama a gare shi kala ni sai ce mu man anta wane ne kai ne sai na ce mai ana Sa'id ibn Jamhan suna na Sa'id ibn Jamhan alika fa ma fa'ala walidu yace mahaifinka me ya same shi ne ma na ji labari kawai mahaifinka wani abu ya same shi ko ala yace kultu nace qatalatul azarika nace yan azarika sun kashe shi yan azarika wasu nau'i ne na yan khawarij wanda suke kafirta bai saban Allah wanda suke daukan makami su yi tawaye ga shugabanni domin sun yi kurakurai su wayan yan azarika suna daga cikin mafi sharrin nau'i na khawarij su ne wanda suke halatta kashe jariri idan sun je gari duk wanda ya saba musu kafiri ne to jaririn ma ya yi ridda to shine shi wannan bawan Allah yake cewa mahaifina yan azarika sun kashe shi Allah ya ce la'anallahu al-azarika la'anallahu al-azarika in ji shi wannan Abdullahi bin Abi Aufa sai kai Allah ya tsine mai azharika Allah ya tsine mai azharika sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani annahum kilabun nar cewa su ɗan azharika ɗan khawari su ne karnukan ɗan wuta sai na ce masa inji Sa'id bin Jamhan sai na ce ma shi Abdullahi bin Abi Aufa fa inna sultan yazlimun nas to ai banda wayannan ma kuma akwai shugabannin mu shugabanni suna zalunta mutane su ma da Allah ka dan tsine musu mana an gane ko inji shi Sa'id bin Jamhan shugabannin mu suna tauye mana haƙƙi suna zalunta mu su ma ka dan tsine musu kai sahabin manzon Allah ne Allah zai amsa an gane shine sai ce inna sufayna sultan yazlimun nas wa yaf'alu bihim shugabanni suna zalunta mutane suna yin kaza suna yin kaza suna yin kaza kala nan take kawai fatanawala yadi sai shi wannan Abdullahi bin Abi Aufa sai yayi lalube sai kama hannuna haka makawo ne da yayi lalube sai kama hannuna fa gamaza ha sai zungure ta an gane ko da ya zungure ta gamzatan shadida zunguri mai tsanani yana so ya dawo da hankali na amfance shi sai ce wai haka ya yabna jamhan kai chonka ya kai ibn jamhan alayka bi sawadil azam alayka bi sawadil azam kalizimci bin jama'a masu gaskiya kalizimci bin jama'a masu gaskiya imana ka tabbata tare da ahlus sunna wal jama'a ka tabbata tare da ahlus sunna wal jama'a shine sai ce masa in kana sultan yasma'u minka fa'tihi fi baytihi fa'abbirhu bima ta'lam idan ya kasance shi shugaba yana jin nasihanka ka same shi a gida fa abirhu bima ta'lam ka bashi labarin abin da ka sani ha fa in qabila minka alhamdulillah idan shugaban ya karbi nasiha a gare ka alhamdulillah wa illa in bai karba ba fa fadahu ka jale shi fa innaka lasta bi a'lam minhu domin kai baka fi ji sanin kurakuren shi ba shugaba in yayi zalunci fa ya san yayi zalunci yawa in ka mai nasiha idan shugaban na kirki ne ya amsa alhamdulillah in bai amsa ba ka kyale shi wannan hadisi Imam Ahmad ya ruwaito da Tabarani kuma al-Allama Nasiruddin Albani ya hassana hadisin a cikin Takhrijus Sunna mujalladi na biyu shafi na 50 a 552 to kun ga wayannan su ne kadan daga cikin asarai suna nan da yawa na kawo su ne don in tunatar da mu cewa asali ga shugaba in za a mai nasiha ana so nasihan ya zamanto a boye shi ne asali amma kuma akwai lokacin da ake yin nasiha wato kai ma shugaba nasiha a bayyane amma kuma ba wai akan munbari ba kuma kun gane akwai bambanci tsakanin inkari da nasiha da kuma tahayyiji da tashiri ma'ana tahayyiji da tashiri ya ku mutane wannan kasa yanzu shugabannin bai gaza ba a ce ya gaza to ai gaskiya inda mu ne shugabannin babu abin da ya fi cancanta face ya sauka saboda kurakuren da yake yi da zalincin shi in mutum ya san ba zai iya shugabanci ba lalle bane ya shugabanci a gane kai wannan ne akan munbari baya kusa da kai ina ba san gane wannan shugaban yana can wani waje kai kana nan wanda tsakaninka da shi kila akwai tazara mai yawa to wannan ba kana wa'azi bane kana so ne ka jawo hankulan ga magarin mutane saboda ka sa su rena shugabanni shi kuma shugabanci da zaran an rena shi to zai zama to kasa ba zai zauna lafiya ba abin da yasa ake kaga ake zama lafiya a kasa wannan na tunanin idan nayi kaza za a hukunta ni ina tunani akwai shugabanci a kasa idan ya zama to kowa ya san babu shugabanci to wannan kasa ba zai zauna gare ka ba har kai kanka ma da kake magana hanni da nake magana ina fatan gane wannan da saboda ka buɗe kofa na kowa ya hau kan munbari ko malami ya zauna a majalisi ko a je gidan rediyo ko a je social media ana zage-zage ana faɗin kurakuren shugabanni da aibi wannan shi muka ce ya saba ma manhaji na salaf amma akwai wani nasiha wanda za mu yi bayani kila goban Allah ya kai mu shine wanda manzo Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallam afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir fiyayyen jihadi shine kalma ta gaskiya a wajen shugaba karkatacce shugaba ya karkace sai Allah ya sa kuma kana inda ku kana an ce kalimatu haqqin inda ku idan mutum ya hau kan munbari shugaba yana asoro shi inda hu ne kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir, kalma ta gaskiya a wajen shugaban. Kawai muna cikin tafsiri, kawai sai ga shugaba ya zo nan ya kawo mana ziyara. Shugaba na kawo ziyara, shikenan sai ka ce bai a yalla bai Allah tunda Allah ya kawo ka nan wajen, akwai abubuwan da za su amfane ka, su amfane al'umma, ka ji tsoron Allah ka gyara kaza. An gane, ka ba shi girmansa kuma ka nuna mai kurakuran shi. Ga ka gashi, to shi ma malamai sun ce kafin a yi haka cewa fa akwai ƙa'idoji da dokoki, zai za mu kawo shi gobe. Aka yi nasiha inda sultanin ja'ir a wajen shugaba, ga ka gashi. An gane wannan ko? Kuma bayan ga ka gashi zai iya yiwuwa ga ka gashi ka keɓance shi, ba wanda ya san bai ka gaya mai. Ga ka gashi ka kalli mutanen da ke sauraro, idan mutanen malamai ne wanda sun san darajar shugabanci da sauransu, wanda in ka gaya musu gaskiya, in ka gaya mai gaskiya a gabansu, ba matsala bane za ka iya faɗa. In ka san in ka faɗa, zai iya motsar da gaugau. Akwai mutane irin kawai ƴan hayaniya, da ka faɗa za su yi ihu sai wallahi ƙarya ne, wallahi wallahi nan take a fara jifa. Kai ka buɗe ƙofa. Ko? Daga nan wajen wani ɓarna ya faru, ya janyo zubar da jini, ko ya janyo wani abu wanda zai zama za a yi nadama a kan shi. To duk malamai sun yi bayani, kafin a yi wannan za mu ji sharuɗan Allah ya kai mu gobe. Idan gani ga shugaba kuma ga taron jama'a a wajen, jama'an nan in malamai ne akwai ƙa'ida, mutane dattawa masu hankali akwai ƙa'ida, idan mutane gaugau ne wanda yin nasihan zai motsar da sharri haramu ne. Insha Allah to za mu tsaya nan, sai gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya dangane da wannan, saboda muhimmancinsa. An gane wannan ko? Abin da ya sa muka ce za mu amsa saboda ya yi magana wa'annan samari sun tsaya a gaban sarki. Samarin nan sun tsaya a gaban sarki sun masa inkari. Ai sarkin ne ya kira su, kuma da sarkin ya kira su ya ce ku daina bautan gumaka. Sai yaran nan Allah ya ba su rashin tsoro, suka nuna cewa ba su ɗin nan ba za su iya daina bautan gumaka ba. A nan wajen ba sun masa inkari kan shugabancinsa ba ne. Ba sun masa inkari cewa shi azzalimi ba ne yana kwashe dukiyar jama'a. A'a, su sun faɗi ra'ayinsu ne na addini a gaban shi. An gane? Su a gabansu suna nan akan aƙidansu na musulunci na tauhidi, ba za su yi tawaye ba. Haka nan shi ma annabi Musa ya gaya wa Fir'auna ra'ayinsa ne na ainihin aƙidan shi cewa shi fa yana nan kan musulunci, ba zai yarda ya bi addinin Fir'auna ba. Amma ba ya zo ya faɗi irin zaluncin da Fir'auna ke yi, kana kaza kana kaza kana kaza, yana faɗa a gaban jama'a ana kabbara, ba haka ba ne. An gane? To mu abin da muke magana muka ce ya saba wa manhaji na salaf. Irin yanda za ka wasu malamai sai malami ya ce ya taho da likafarin shi, dama yana jiran mutuwa ne. To haka ya kai shugaba wani, ba na jin tsoronka, kai babban azzalimi ne wallahi, sai Allah ya kona ka da shugabancinka da rashin shi, uwarsa ɗaya ubansa ɗaya, ba abin da ka tsinana mana sai zalunci sai kaza. To kaga irin wannan ana kiran shi tahayyiji, tashiri, ta'ayibi, ba a kiran wannan nasiha. Ko kai aka yi ma wannan sai hankalinka ya tashi, balantana mutumin da yake da wuka da nama a hannun shi, shugaba wanda yake da wuka da nama, da kai wanda baka da komai, kawai in kira ka ce wani, in dura maka a sharri ce kai azzalimi ne, kuma da gaskiya azzalimin ne, kai barawo ne, mashayin giya, dan wiwi yaya, kuma a gaban jama'a. To wallahi a gabana akwai wani bawan Allah, wani ɗalibi ne ya saba yin karatu a Islamiyya, na ɗan karantar da shi haka. Sai wani daga cikin mutane ya ce malam, ga ɗalibinka ya zamanto ɗan ƙwaya. Sai ce malam, kaga fa malam bana ganin girma na, sai kuma ina ganin girman ka, wallahi sallahi ka ƙara, wallahi sallahi sana da kuma taki a kanka. In ka ƙara billahi lazi za ka gane kuranka. To kaga ɗan wiwi ne ya kama wannan. Amma yace yaza a wulakanta shi a gaban malamin shi, wallahi in ka ƙara wallahi zan yi kaza. To shugaba wanda yake mulkin miliyoyin mutane, ka zo ka kama shi kana faɗin kurakuran shi da sunan nasiha, kana zage shi, ba ma kana mai magana mai laushi ba ne, fa zagi ne da wulakanci, kana cewa baka jin tsoron shi, kana majiran mutuwa ne, yayi abin da zai yi. Kaga wannan kai ma ka san wulakanci ne, ba nasiha ba ne. Ko? To shi ne abin da ake magana a kan shi. Allah ta'ala shi taimake mu. Shine a yake cewa wa'annan mutane su ashabul kahf, bayan sun tsaya a gaban sarki sun zo sun yi tawaye a gare shi sun gaya wa sarki cewa su ba za su bauta ma abin da yake bautawa ba a lokacin nan suka ce waɗannan mutanen mu ne sun riki koma bayan Allah a matsayin abin bauta me yasa ba su zo da ainihin hujjoji bayyanannu ba akan wannan abin da suke yi wa yafi zalunci kaman wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina zuwa ga Allah duk mutumin da yace ana bautan gumaka gumaka ma abin bauta ne ya kirkiri ƙarya ya jingina zuwa ga Allah saka Allah subhanahu wataala bai ce a bauta wa gumaka ba kuma Allah ta'ala bai ce gumaka tsani ne tsakanin shi da Allah ba su misali masu bautan gunki suka ce ainihin gumaka tsani ne tsakaninmu da Allah cewa sun san cewa Allah ta'ala shi ke halitta Allah ta'ala shi ke azurtawa Allah shi ke kashewa Allah shi ke rayarwa amma ba zai yi mu dumfari Allah kai tsaye ba don mu masu sabo ne an gane duk masu bautan gunki wato hujjansu mu mutane masu sabo ne shi kuma Allah mai tsarki ne shi wato baya daga cikin ladabi idan za mu roƙi Allah kai tsaye bai halatta najasa ya roƙi mai tsarki kai tsaye to yanzu yayi kamata yi idan muna so mu roƙi Allah sai mu samu wani halitta mai tsarki sai mu yi tawassuli da wannan halitta ya kai mu wajen Allah ina fata lura da wannan to daga cikin halittu masu tsarki wanda ba sa yin saban Allah akwai bishiyoyi ko bishiya na saban Allah to kaga bishiya baya saban Allah to bari mu sassaka gunki kaga wannan gunki an yi shi ne daga bishiya gunki baya sabo ko kuma su samu mala'iku mala'iku ma la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun saboda haka mala'iku su ma ba sa sabo sai a ringa bauta wa mala'iku ko su samu annabawa to saboda haka sai su kama kafa da wayannan gumaka idan suka zo za su yi addu'a suna roƙon gunki ne ya kai gunki ba mu haihuwa ya gunki ba mu lafiya ya gunki ba mu wadata idan ka ce musu me yasa kuke kiran gunki alhali Allah ke bayarwa sai su ce mun san cewa gunki ba shi ke bayarwa ba mun kama kafa da gunki ne don ya kai mu kusa da Allah ina ba ka gane wannan shi yasa Allah ta'ala sai ya yi musu gyara Allah ya nuna idan za ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala kawai kai tsaye ka roƙi Allah kai tsaye kada ka sa wani a tsakiya idan ka zo ka sa gunki a tsakiya ko ka sa mala'ika a tsakiya ka zo ka ce ya rasulullahi ba na arziki ya rasulullahi ba na haihuwa aka ce me yasa baka roƙi Allah kai tsaye ba Allah ta'ala shine mai azurtawa yace na san Allah ke azurtawa amma na kama kafa ne da ainihin annabi ko na kama kafa da wali ko na kama kafa da ainihin gunki sai a ce masa Allah subhanahu wataala ya nuna in zaka roƙe shi ka roƙe shi kai tsaye wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani idan bayina suka tambaye ka game da ni kace ina kusa ma'ana ina kusa ina amsan addu'a mai addu'a ya roƙe ni in zaka roƙi Allah kai tsaye kace ya Allah ka biya min bukata ya Allah ka bani lafiya idan kace ya Muhammadu ka bani lafiya ka bauta wa Muhammadu an gane wannan ko kafiran Makka daga ji ana kiransu kafirai wannan fa shine kafircin su kafircin shine sun sanya gunki ya zama to tsani tsakanin su da Allah amma da ce kafirin Makka za su roƙa kai tsaye ya Allah ba mu haihuwa ya Allah ba mu lafiya a nan wajen ba su yi shirka ba yana daga cikin shirka wanda Amr ibn Luhay al-Khuzai ya karantar da ainihin mutanen annabi Ibrahim bayan annabi Ibrahim ya tafi wato shine ma'ana a sanya tsani tsakanin ainihin Allah ta'ala tsakanin Allah da gumaka tsakanin mutane da Allah to shine abinda wannan ke magana cewa faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba wa yafi girman zalunci kamar wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina zuwa ga Allah kenan wayannan gumaka da ake sanyawa a tsakiya a ce su ne tsani tsakanin su da Allah to wannan kirkiran ƙarya ne, Allah ta'ala bai yi umarni da su ba, Allah ta'ala bai san da su ba. To shi ne ke cewa wa idh ta'zaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah. A lokacin da suka ƙaurace musu, su ashabul kahf sun ƙaurace ma ainihin gumaka, sun ƙaurace wa sarki daga Yanus da shi da fadawansa da mutanansa. Wa ma ya'buduna illa Allah, da abinda suke bauta ma wanda ba Allah ba. A lokacin da suka yi haka, fa'awu ilal kahf, to ku tattara zuwa ga kogo. Idan kun tattara zuwa ga kogo, ku je ku boye, saboda ku tsira da addininku. Idan kun boye nan, yanshur da kuma rabbukum rahmatuhu, ubangijinku zai watsa muku rahamansa. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, kuma ubangiji zai tanadar muku sauki a cikin al'amarinku. Allah zai sauke muku al'amarinku. Wannan wasu daga cikin ashabul kahf suke ba juna shawara cewa wa idh ta'zaltumuhum, a lokacin da kuka ƙaurace musu, wa ma ya'buduna illa Allah, da abinda suke bautawa wanda ba Allah ba. A lokacin da ku riga kun yi hijira, kun ƙaurace, to ya za ku yi yanzu? Kun san yanzu tunda kun ƙaurace wa bautan gunki, kun san dole sarki daga Yanu zai ringa neman ku yanzu. To tunda zai ringa neman ku yanzu, menene mafita? Sai Allah ya sai suka ce fa'awu ilal kahf, ku tattaro zuwa ga kogo. In kun tattaro zuwa ga kogo, yanshur lakum rabbukum rahmatuhu, ubangijinku zai watsa muku rahamansa. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, kuma zai tanadar muku sauki, zai tanadar muku taimako daga cikin al'amarinku. Wasu malaman tafsiri sun ce wannan magana wa idh ta'zaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'awu ilal kahf, wai maganan Allah ne gare su. Wato Allah ta'ala ya musu ilhama cewa lallai su je su boye a cikin kogo. Wanda ce a'a, ba haka bane, wannan magana ne na shugabansu. A cikin wa'annan ashabul kahf din akwai shugabansu wanda ya fi su hankali, ya fi su shekaru. Shi ne ya bada wannan shawara cewa tunda Allah ya sanya yanzu mun gano cewa bautan gunki kafirci ne, mun san sarki daga Yanus ba zai kyale mu ba, to ya kamata mu je mu boye dan za a ringa neman mu. To anan wajen sai ashabul kahf suka gudu, suka boye a cikin kogo, domin gudun menene? Domin gudun cutarwa na sarki daga Yanus. To karkashin wannan, wasu malamai suke cewa wa'annan samari suna da karfin aqida. Samarin nan sun amince wa Allah sosai, sun san cewa duk mutumin da ya riƙe Allah, Allah ba zai kyale shi ba. Tunda dai har mun riga mun kafirce mu wa'annan abubuwan da suke bauta, Allah ta'ala zai taimake mu, Allah zai sauke mana al'amuranmu, mu je mu boye a cikin kogo. Kuma kada a manta, wannan kogo fa yana cikin gari. Idan suka shiga cikin kogon, ko da sun shiga, za a iya gano cewa akwai mutane a ciki. To kaga mutumin da ya gudu, ya san ana neman shi, za a kashe shi, sai kuma ya shiga cikin wani kogo a cikin gari, wanda kogon nan sarkin na iya gano inda kogon yake, sai a kama su. Kaga wannan bai yake nuna mana suna da ƙarfin siƙa game da Allah. Suna ganin in suka shiga cikin wannan kogo, Allah zai yada musu rahamansa, zai ba su wasu irin kariya na musamman, kuma Allah zai taimake su, ya ciyar da su, ya tufatar da su, ya shimfiɗa musu kyakkyawan yanayi. Sun yarda da wannan, to wannan ya sanya suka saki jiki dangane da wannan al'amari. Shi ne ainihin wanda daga cikin malamai ke cewa alasika kanu minallahi fi amri akhiratihim, wa'annan samari suna da wani irin aminci dangane da al'amarin lahiransu. Na'am.
Wa tara ash-shamsa idha tala'at tazawwa 'an kahfihim zada al-yamin wa idha gharabat taqribuhum zata ash-shimali wa hum fi fajwatin min ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
نعم وترى الشمس وإن سماري سنتكترو كاوكا سكين كوغو da suka tattaro kawukan su cikin kogo Allah subhanahu wata'ala ya sanya musu bacci wa tarashamsa idza qala atazawaru an kafihim zatal yamin wa idza garabat taqriduhum zatal shimal wa hum fi fajwatin min zalika min ayati llah man yahdillah fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Sai Allah ke cewa wato kana ganin rana idza qalat idan rana ya bullo ta zawaru an kafihi sai ya goce daga wannan kogo nasu an gani rana in ya bullo maimakon ya ringa fuskanta ya ringa gasa su to sai ranan ya kauce daga kogon su kuma ya kamata a ce ranan ya taba su saboda ranan yana fuskantar su ne to amma Allah subhanahu wata'ala saboda yana so ya ba su kulawa na musamman to saboda haka idan rana ya bullo sai rana ya karkace daga kogon su zatal yamin sai rana ya koma bangaren dama wa idza garabat idan kuma rana ya fadi taqriduhum zatal shimal sai ranan ya basu ya koma can gefen hagu. Ya kamata in ranan zai fadi ya fado ya taba su to in ya zo faduwa sai ranan ya dan kauce ya dan tafi gefen hagu wa hum fi fajwatin min su kuma suna cikin tsakiyar kogon suna wani waje mai fadi a cikin kogon zuwa yanan samari an gane wannan ai kaga wannan yana daga cikin kulawa na musamman da Allah yana so su tsufa da wuri da Allah zai sa rana ya ringa gasa su an gane wannan ko rana ya gasa su sosai sosai zaman to ranan nan sai dai kawai hasken ranan da yake dan kunnowa zuwa ga wajen su amma zafin ranan baya taba jikin su kaga wannan yana daga cikin karama na waliyai ya nuna wayannan bayan Allah waliyai ne daga cikin waliyan Allah ina ba san gane wannan shine sai Allah ya cewa zalika min ayatillah wannan yana daga cikin ayoyin Allah abun mamaki ne daga cikin mamake mamaken al'amura na Allah an gane wannan ko sai Allah ya ce man yahdillah duk wanda Allah ya shirya fa huwa al-muhtadi to shine shiryayye in dai Allah ya shiryar da kai to duk duniya ba mai iya batar da kai wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida duk kuma wanda Allah ya batar ba za ka taba samun wani majibanci ba mai shiryar da shi an gane wannan ko kaga wannan yayi daidai da ayar nan laysa alayka hudahum walakinna allaha yahdi man yasha ya rasulullah ba ka da ikon shiryar da su Allah ta'ala shine mai shiryar da wanda ya ga dama da kuma ayar da Allah ke cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha lalle kai baka shiryar da wanda kaga dama sai dai Allah ke shiryar da wanda ya so saboda haka wannan yana daga cikin alamomi na sabuwar Allah na'am
wa tahsibuhum aiqaban wa hum ruqud ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
نعم شو قرقشوا وانان تقريبهم ذات الشمال لنا Mujahid na cewa daga cikin tabi'ai da katada ai ta da'u ai ta qariduhum ai tana kyale su tai can gefen hagu. Imam an-Nahas na cewa wa hadha ma'rufun fil lugha wannan an san shi a lugar Larabci. Malaman basra daga cikin malaman nahwu suna cewa annahu yuqal qaradahu ya qariduhu idza tarakahu qaradahu ya qariduhu idza tarakahu ta qariduhum zati shimal kenan ta turkuhum za ta shimal ranan yana barin su ya koma can gefen hagu wal ma'ana imam al-qurtubi yace ma'anan wannan annahum kanu la tusibuhum shamsun albatta karamatan lahum yace ma'anan wannan lalle rana baya taba su ko kadan saboda karama a gare su kenan wayannan ashabul kaf waliyai ne daga cikin waliyan Allah wannan shine maganan Abdullahi bin Abbas dama ahlus sunna sun yadda akwai wali kuma sun yadda wali yana da karama sun yadda an gane wannan ko a wajen ahlus sunna dole ne a matsayinka na ahlus sunna ka yadda akwai wali kun muka duba cikin littafin al-aqida al-wasidiyya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace yana daga cikin aqidan ahlus sunna wal jamaa wato kudurce da itirafi da tabbatar karaman waliyai kuma yace karaman waliyai yana nan tun daga yanzu har tashin kiyama an gane wannan ne to me ya sanya muka ce akwai waliyai saboda nassan alqur'ani Allah ya tabbatar da walitaka duk wanda yace babu wali kaman yace alqur'ani kariya ne ina ba san gane wannan Allah ta'ala na cewa cikin alqur'ani ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ku saurara lalle waliyan Allah babu tsoro a gare su kuma ba sa bakin ciki duk waliyin Allah babu tsoro a gare shi a nan duniya baya bakin ciki a lahira to kila bai tambaya ce su wane ne wayannan waliyai shin wayannan waliyai ana nada su ne kamar yadda ake nada sarki wayannan waliyai ana kallon su ne a ringa manna su a hoto ana nuna shugabannin waliyai ne wayannan ko yaya ake sai ya zamu gane wali shine Allah ta'ala shi da kansa yace to maganan bari in raba gaddama dan kar a yi ta jayayya ina fatan gane wannan saboda al'amari ne wanda in an bar shi a hannun jama'a za a yi ta jayayya sai Allah yace to ga wali nan in kana so ka san wane ne wali allazina amanu wa kanu yattaqun sune waɗanda suka yi imani kuma sun kasance suna jin tsoron Allah to kaga yanzu an baka ma'auni duk wanda ya kasance mai imani mai jin tsoron Allah shine wali to farko abin da zamu fara duba na zahiri shine aqidanka aqidanka ya dace da aqidan ahlus sunna wal jamaa zamu duba manhajinka manhajinka ya dace da manhajin ahlus sunna wal jamaa zamu duba dabi'anka shin kana ƙarya kana saba alƙawari kana cin amana kana cutar mutane kai azzalimi ne ko ba azzalimi bane kai kana zinace kana duwaji kana shan giya kana kaza kai dan fashi ne ko yaya ko kai azzalimin shugaba ne to duk wannan gaba daya idan ka cika wannan sharadi ka zama wali allazina amanu wa kanu yattaqun ku shine malamai ke cewa wannan shine babban hanyar gane wali imani da tsoron Allah shi karama Allah yakan ba wali amma kuma wani lokaci akan rikice a kansa gane wane ne wali waye ba wali ba saboda menene malamai sun yi tafaki wali yana iya aikata abin mamaki shi ma shedan na iyawa ina ba san gane wali yana iya yin addu'a yanzu Allah ya taimake shi zai ga abinci kaga abinci ya fito ana ta ci shi ma mai bautan aljanu da shedanu yana iyawa wali yana iya hawa kan ruwa ya dinga tafiya kan ruwa shi ma mai bautan shedanu da aljanu yana iyawa wali yana iya zuwa yanzu kana ganin shi anan ya rabu biyu ka gan shi anan kuma ka gan shi a Saudiya sannan kana iya ganin mai bautan shedanu shi ma ya rabu haka to amma abinda ba a samun mai bautan shedanu da shi shine imani da tsoron Allah wannan shine babban hanyar gane wali idan ka ce zaka bi ta hanyar irin wannan karama din to nan gaba zaka kalli Dajjal ka ce mai wali saboda Dajjal karshen zamanin ya bayyana ba Dajjal zai ce kasa ta fitar da tsoro sai kaga kasa ya fitar da tsoro idan mutane sun mutu zai ce mutanen nan su fito su rayu kaga sun rayu to kaga idan wannan shine alaman ka na gane wali ba za ka duba aqidar mutum ba za ka duba manhajin shi ba to za ka ga akwai waliyai da yawa za ka iya ganin wani katon arne a China kace mai wali kaga wani katon arne mai bautan addinin Buddha wanda bai ma yadda akwai Allah ba yana aikata wasu ababen mamaki wanda in yayi wata magana zai aikata wani abun mamaki wanda kai din ma ba za ka iya ba saka wannan ba shi bane babban hanya na gane wali ina ba san gane wannan saboda haka ashabul kaf suna waliyan Allah ne sannan su ma Allah ya azurta su da karama karaman da aka ba su shine sun kwanta a cikin kogo shekara 300 har da kara kuma sun farka suna nan a matsayin su na samari kaga wannan ba karamin karama bane wanda Allah ya girmama su da shi sannan kuma ga sunan ko mutanen kirki ne dan Allah farko sai da ya fara tabbatar da imanin su kuna yace innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda lalle wa'annan wasu irin samari ne da suka yi imani da ubangijin su sai muka tsara musu shari'a kaga daga bayan sai kuma Allah ya faɗa walabisu fi kafihim 300 sinina wa zadu tis'a sai Allah ya faɗi karaman da ya sa musu sun kwanta a cikin kogo shekara 309 sannan kuma rana ya kamata a ce rana yana taba jikin su amma Allah ya kautar da rana daga gare su saboda ya ba su kariya an gane wannan ko saboda haka wata hasabuhum aiqaza wa hum rubut idan ka zo wajen ashabul kahf in ka zo wannan kogon za ka yi tsammani a farke suke alhali bacci suke yi kenan suna yin irin baccin zomo ne ga idan nan kaman abu ɗaya amma sun yi nisa wajen bacci suna bacci sun yi nisa ba su ma san inda suke ba amma kuma idansu abu ɗaya kai za ka ɗauka suna nan suna kallon ka in ka zo za ka ɗauki mataki a kanka alhali suna bacci an gane kuma kada a manta fa sarki yana neman su idan ya zamanto shugaba ya sanya security da bindigogi da menene ana ta neman ka kuma sai ka samu wani unguwa a cikin unguwan da ake neman ka kana bacci me za ka ce akan wannan ka san wannan ya nuna akwai kwanciyar hankali wannan ya nuna lalle ka amince Allah zai kare ka ina fatan gane wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal kuma Allah yake muna jujjuya su gefen dama da hagu zatal yamin wa zatal shimal kenan da suka kwanta in sun kwanta sun dade yana sai Allah ya juya su nan in sun dade sai Allah ya juya su Allah shi ya jibince yin hakan wa kalbuhum basidun zira'ihi bil wasit kuma karan su ya shimfida yana mai shimfida zira'in sa a wato a hanyar kogo din kofan kogon kofan da za a ba a shiga kogo sai karan ya kwanta ya shimfida zira'in sa a wajen an gane za a yi tsammani cewa shi ma karan shi ma karan bacci yake yi wani zai tsammani karan yana gadi ne duk wanda ya zo to karan zai taso masa an gane wannan ko sai Allah ya ce lawit salata alaihim da a ce zaka yi tsinkaye a gare su Allah ya kai ka nan wajen lawallaysa minhum firaran da ka juya daga gare su kana mai gudu Allah kuma sai ya sa musu wani irin kwarjini duk wanda ya je wajen ya gansu zai falle a guje kenan sojojin sarki da yan sandan sarki da security da sarki koda sun je wajen suna leƙa za su falle a guje wannan yana daga cikin karama daga cikin karamomin da Allah ya ba wayannan waliyan Allah wala mulita minhum ru'ba kuma sannan za a cika ka da firgici game da su za a cika ka da firgici za ka ji tsoro sosai in ka gan su an gane wannan ko to shine Abdullahi bin Abbas ke cewa karkashin wannan aya wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal sai ke cewa li alla ta'kul al-ard luhumahu me ya sanya ake juya su gefen dama da hagu sai saboda kada kasa ta ci naman su in suka kwanta suka dade yaran sai a juya nan domin kada kasa ta ci naman ha shi ne cewa kullu sab'i sinin marra a dukkan shekara bakwai ana juya su so daya an gane wasu muka ce a innama qullibu fi tis'il awaqir wai an juya su ne a cikin tara na karshe amma sauran 300 ba juya su ba amma duk wannan gaba daya ijtihadi ne na malaman tafsiri an gane zahirin maganar malaman tafsiri wannan juyawa ya kasance daga Allah ne amma wasu na ganin su ashabul kahf ne suke juyawa in suka gaci an gane to amma wannan ya riga ya tabbatar da mu wani karama ne wanda Allah ya girma wayannan bayin Allah da su a kan shi an gane wannan ko wa kalbuhum basidun zira'ihi bil wasi nan da aka ce din nan karan su yana mai shimfida zira'in su zira'in sa a hanyar kogo din to wannan magana wa kalbuhum din nan malaman tafsiri sun yawaita magana dangane da ma'anan kalbu shin kare ne na hakika ko kare ne na majaz akwai masu ganin tabbas kare ne da su ashabul kahf da wani kare to an ce ya kasance wannan kare saboda farautan wani daga cikin su ne ɗaya daga cikin su yana farauta a lokacin da zai yi hijira sai ya ɗauki karansa ya tafi tare da shi ko kuma saboda kiwon dabbobin sa yana kiwon dabbobi ne wannan shine abinda muqatil ya fada to amma an yi sabani game da launin karan karan wani irin launi ne to shine malamai su ce to menene amfanin sanin launin in ka san launin karan me zaka amfana da shi kawai wayannan bayin Allah suna tare da karan su ba ruwan da sanin launin shi an gane wannan ko shine aka ce kuma menene sunayen wayannan ashabul kahf ba ruwan da sanin sunan muka san sunan me zaka karu da shi an gane wannan ko kamar wannan yanzu yake min tambaya wani tambaya da wani aiko wai iyayen gidan annabi iyayen mahaifin annabi Ibrahim me yasa kamar kunshi me yake so ya sani da Allah kawai sai wani yazo sai tambaye ka da Allah mahaifinka me yasa kamar kunshi irin wannan tambaya in za a yi a ringa tambaya wanda zai amfani al'umma kaga wannan tambaya yakan zo ne in akwai dalili dalili ke kawo dalili amma haka nan kawai tambaya wai iyayen annabi musulmi ne iyayen annabi Ibrahim musulmi ne ko kafirai to gaskiya wannan tambaya ba shi da amfani wanda yayin wannan tambaya kare ya zamani zamu amsa irin wannan tambaya amma idan karatu yazo ko wani dalili yazo wanda lalle za a yi bayanin wannan al'amari za a yi bayani an gane wannan ko to shi ne an ce saura minti biyu insha Allah maganar wannan kare din zamu tashi gobe in Allah ya kai mu karan wayannan ashabul kahf mu ji bayani yaya ma hukuncin aje kare yaya ma hukuncin ya halatta ma mutum ya yi kare ko bai halatta ba zai mu tattauna Allah ya kai mu gobe so assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai wata baiwa Allah ta aiko da kudi gida ta aiko da kudi tace kudin marayu ne duk da cewa mu din nan ban bude wani kwamiti musamman don marayu ba gaskiya ta aiko da kudi 2500 sai na marayu to saka wannan kudi da ta kawo Allah ta'ala ya saka da alkhairi kuma za a isar da wannan kudi zuwa ga marayun kamar yadda take so amma ba mu da wani kwamiti da muka ajiye na marayu musamman dai kawai insha Allah za mu duba wani maraya sai mu tura mu ce to a kaiwa maraya wannan shine abin da zamu Allah ta'ala shi ke mu jiwu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.